sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Amurka sun kwashe kimanin mutane 3,800 daga filin saukar jiragen sama na Hamid Karzai da ke Kabul a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Fadar White House ta sanar jiya Asabar, kuma wasu mutane 17,000 tun ranar 14 ga watan Agusta, ranar Asabar kafin Taliban ta shiga Kabul. Fadar White House ta ce jimlar mutane 22,000 aka kwashe tun daga ƙarshen watan Yuli. Daga cikin 17,000 da aka kwashe a cikin makon da ya gabata, akwai Amurka 2,500, inji Major General William Taylor a jiya Asabar a wani taron manema labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby ya faɗa manema labarai yayin taron cewa ba shi da cikakken adadi wanda ke nuna adadin Amurkawan da suka rage a Kabul da sauran sassan Afghanistan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗi ranar Juma'a cewa adadin ya dogara ne da wasu dalilai. Ya ce ma'aikatar harkokin waje tana aiki don tuntuɓar duk 'yan ƙasar Amurka waɗanda suka kai ga sashin da kuma 'yan Afghanistan da ke cikin haɗari da neman taimakon Amurka. Ƙasar Chad ta yanke shawarar janye rabin sojojinta 1,200 da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin iyaka uku na Mali da Burkina Faso da Nijar, inji kakakin hukumomin na Chad jiya Asabar. Ƙasar Chad ta tura da sojoji a watan Fabrairu don tallafawa yaƙin yankin da Faransa ke mara baya tare da masu tayar da ƙayar baya da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida da ISIS waɗanda suka dagula lamura a yankin Sahel na yammacin Afirka a shekarun baya-bayan nan. An yanke shawarar janye sojoji 600 daga cikin waɗannan sojoji bisa yarjejeniya da ƙawayen Sahel na Chadi, inji Janar Azim Bermunda Aguna, yayin da yake magana a madadin kwamitin soja na wucin gadi a Chadi. Aguna ya ce sojojin Chadi da aka dawo da su za a sake sauya su zuwa wani wuri ba tare da yin ƙarin bayani ba. Hukumomi a Chadi sun fuskanci wani rikici na daban a wannan shekara tare da masu tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar. Aƙalla mutane 16 ne aka kashe a wani hari da aka kai kan wani ƙauye a kudu maso yammacin Nijar, inda 'yan ta'adda suka sha kashe fararen hula a wannan shekarar, inji wani jami'in yankin da wata majiyar tsaro a jiya Asabar. 'Yan bindigar da ba a san ko su waye ba sun buɗe wuta a lokacin sallar Juma'a a ƙauyen Fim da ke yankin Talabari, kuma sun kashe mutane 16, inji magajin garin Halidu Zubo ta wayar tarho. Wata majiyar tsaro ta tabbatar da harin, kuma ta ce adadin waɗanda suka mutun ya kai 17. Harin ya biyo bayan kisan fararen hula 37 da suka hada da yara 14 a ranar Litinin a wani ƙauye a wannan yanki. Ƙungiyoyin da ke ɗauke da makama a yankin Talabirin Tawa da ke makwabtaka da Mali sun kashe fararen hula sama da 420 tare da korar dubin dubatan mutane daga gidajensu a shekarar 2021. Inji ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta New York a cikin wani rahoto a wannan watan. Hare-haren wani ɓangare ne na faɗace-faɗacen da suka mamaye iyakar Mali da Burkina Faso da Nijar a yankin Sahel na Afirka, inda 'yan ta'adda masu alaƙa da Al-Qaida da ISIS ke neman karɓe iko. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashin hankali a Haiti yana ta ƙaruwa a jiya Asabar saboda rashin agaji ga yankunan da ke fama da bala'in girgizar ƙasa a makon da ya gabata, wanda ya kashe mutane sama da 2,000 a cikin ƙasar da ke fama da talauci. Yawancin mutanen Haiti da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 da ta ruguza gidajensu da mahallansu a ranar 14 ga watan Agusta sun ce ba su da tabbacin ko za su fara sake ginawa.
duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, kun ji nazarin da aka yi akan ko an taba tattauna batun ƴan aware a zauren majalisar dokokin ƙasa ko aka san haka. Yau za mu tashi ne a inda Hajiya Maryam Mamman Nasir take bayani akan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa. Ku biyo mu.
An samu maslaha yanzu a Arewa, inda da ne ƴan shekarun baya suke mana wannan kashe-kashen, kashe sun da za a yi Arewa da ya fi haka. To amma yanzu kullum malamanmu da manyanmu suna yi wa yara magana, ane musu nasiha, ku zauna lafiya, kar a yi tashin hankali. Suna ji to su me yasa ƴan kudu ba za su kira yaransu su yi musu wannan maganar ba. Ni na ga munafunci ne su ce suna jin tsoro. Ana wa ra'ayin kenan. In kana yi kana yi, idan baka yi baka yi, kawai shine magana. Tun farko da sun sa yaransu akan hanya cewa kar ku yi haka, wallahi ba za su yi ba. So ana ra'ayin sun yadda suna so a ba su kasar Biafra, amma ba za su iya fitowa su yi magana ba. Sun zauna sun sa munafunci a ciki, shi yasa aka zauna ana irin wannan tashin-tashina. Ba shi da amfani, kawai a koma a duba kundin tsarin mulkin Najeriya, ai masa gyara. Kuma sannan kowane bangare na Najeriya da yake so ya rabu. Idan ƴan kabila Igbo ne suke so a basu, idan kabila Yarbawa ne a basu, kai koma wane ne, ai ba Najeriya kaɗai bane aka fara rabawa. Yau ina Rasha, ƙasashe nawa aka raba? An raba South Sudan, ƙasashe da dama a duniya na an raba su. Saboda haka ba akan mu aka fara ba, akan mu za a ƙare ba. A zo a raba Najeriya, a duba kundin tsarin mulkin Najeriya, a raba ba tare da tashin hankali ba, kowa ya kama gabansa. Abinda Allah ya hore muku ku je ku yi amfani da shi. In ma ƙasa za ku ci ku ci, in fetur za ku sha ku sha, ko ma menene Allah ya baku ku je ku yi amfani da shi. Amma a zauna lafiya, a daina kashe mana mutane. Wannan ni shi ne ra'ayina.
Wato Hajiya Maryam Mamman Nasir, ina ga za mu faɗa zaure kawai ba wani bata lokaci, ko akwai bayani na da?
Akwai wani batu ɗaya da ya sa muka gayyato ƙwararre a fannin tattalin arziki Alhaji Yusha'u Aliyu, shi ne batun cewa a wannan shiya ta Najeriya wacce ake ce ma Arewa, ƙididdiga ta nuna cewa ana da ƴan shiyar kudu maso kudu da ke Arewa a zaune, wasu ma an haife su a nan miliyan 20. Sannan can a kudu maso kudu da kudancin Najeriya kuma ƴan Arewa ba su ma kai miliyan 1 ba a wannan shiyar. Da an yi magana sai a ce kasuwanci shi ne abin da ya kawo su, kasuwanci shi ne abin da yake kai ma ƴan Arewan zuwa kudu maso kudu. To ƙwararre a fannin tattalin arziki zai mana fashin baki akan wannan bayani na zancen tattalin arzikin nan na kudu maso kudu, da kuma wanda ƴan Arewa ke tafiya. Shin in ba su je kudu maso kudu nan ba, ba za a yi kasuwancin ba ne? In ba su je kudu maso kudu da kayan abincin nan ba, mu ba za mu iya ci ba ne a Arewa? To muna son ka taimaka mana.
Wato ita ma hajjin sai a ƙara inganta maganar cewa za mu yi kiran kanmu mu a Arewa, ko dai mu a ƴan Najeriya dai da masu nema a Arewa, ko? Hajjin na san irin Najeriya ce sosai. Duk inda ta zauna a ƙasar Ibo, ta zauna a ƙasar Yarbawa, ta zauna a Turai, ta zauna a Laraba. To ita dunnan ma ina jin zauren nan ba wanda ya kai ta jin harsunan nan, don tana Yarbanci sai ka ɗauka a goma shi aka haife ta. To saboda haka yanzu bayan shi Joji Moyin Daniel, ina jin za mu sa George ma zai yi mana magana saboda ya sha yin rubuce-rubuce a kai. Kuma ina jin cikin abokansa na yanar gizo kusan kashi 80 cikin 100 bayan ƙabilar Ibo ne. Saboda haka abun da ya sani a kan wannan abun na da yawa ƙwarai da gaske. George, ka tana da bayananka, za mu zo ka yi mana bayanai sosai. Duk da kana cewa Maiduguri aka haife ka, amma al'amarin naka akwai abubuwa da mutane suke sharhi sosai kullum. Yusha'u Aliyu a takaice, kai ma za mu baka minti uku.
To alhamdulillah, sunana Yusha'u Aliyu kamar yadda aka gabatar. Sannan kuma zan so in yi matashiya kafin mu fada wannan ƙididdiga, wanda ƙididdigan hawa-hawa ne kuma tana da fasali kala-kala. To amma yana da kyau, abinda nake so mu fahimta shi munafinci Bahaushe ya ce masa dodo ne, kuma zai ci mai shi. Sannan kuma Bahaushe ko da lokaci yana cewa ba girin-girin ba ta yi mai. Saboda haka matsalolin da muke tattauna wannan, kamar yadda Mr. Ray ya faɗa, matsalolin nan ba yau suka fara ba. tun farkon kasan akwai waɗannan matsalolin. To amma na yi ta kokarin yi matashiya game da waɗannan mutane wanda suka matsashe sun yi kasansu. Wato mutane ne kullum in ka fahimci da wanda kake magana, mutane ne waɗanda ba su da shugabanci tun san da Allah ya kawo su wannan yanki suka zauna. Ba su da shugabanci ne kwata-kwata. Saboda haka ba a koya musu kuma son ma ɗan da ba nasu ba. Hajiya da ta zauna can ta san yanda ake yi da fili. Na je masallaci a Okigwe, na yi kuka saboda ba ta inda za ka ce masallaci ne a kai shi inda ƙazanta take a ce a yi sallah wurin. Mu haifaffun garin Zaria da aka zagaye mu da coci-coci da na ƙabilu da na 'yan ƙasa mun zauna lafiya da su. To zan ije wannan magana in dawo 1999. A 1999 a lokacin muka yi burin-burin muka rufe kofa da ɓarawo da masu iliminmu da sojojinmu da malamanmu aka fito da 'yan takara biyu wanda 1999 a 2000 aka kira Professor Ali Mazuri ya zo ya gabatar da lecture a Universities Commission wanda na attend the lecture. A wannan lecture abinda Professor Ali Mazuri ya ce mutanen Arewa sun tafka political suicide. Yau babu Ali Mazuri a ciki. Malamanmu da ke ta wani maganganu akan waye zai shugabance mu sun kasa fitar mu da Arewa shugaba. A cikin malamai sun kasa fitar da shugaba. Bayan ba a fitar da shugabanni a Arewa din nan ba. Ai mun hakuri kafin zo tattalin arzikin ƙasan. Ba su fitar ba. Waɗanda aka sa suka bi matsalatan Juma'a suka tabbatar da cewa dole a yi PDP su ne suka dawo suka ce jama'iyyar kafira ce. Ta ina suka bi suka ce da baki-baki gara baki. Aka fitar da 'yan takara daga yanki ɗaya suka manta da abin da aka yi tanaje-tanaje na shugabanci malamai suka gaya ma al'umma ga abin da za su yi. Suka yi masu ilimi ko masu jinan mukamai suka bi sojoji aka raba mukamai da su. To a lokacin aka fara kashe Arewa aka ƙirƙiro OPC a gaban 'yan Arewa ba wanda ya magana aka yi ta kashe su. Ai ba yankin Yamurai ne suka fara kashe Hausawa ba da mutanen Arewa. Ai a Lagos ne aka kashe da sauran yankuna. Saboda haka idan aka ɗauki wannan nan magana da kika yi mun na ƙididdiga wanda muka yi ta vinta ke gadar jaba ɗin nan da kika ganta gadan nan talakwaja an yi kiyasi a rana akwai sama da trailer 23,000 da suke hawa kan gadan su gangaro da abinci Arewa. Amma 'yan Arewa suna kallo aka kulle iyakokin Arewa kuma suka yadda a cewa kulle iyakokin shine zaman lafiya. Kuma 'yan Arewa suka manta da cewa kai a asalin su kafin a yi Najeriya 1914 'yan Najeriya suna nan a daular Hausawa a cikin ƙasar Nijar da sauran yankuna wanda su ne suka gina tattalin arzikin da a yau Kano take takama da ita a Trans-Saharan Trade Routes. Su ne waɗannan 'yan kasuwa su Alhaji Sani Sambajo duk wanda za ka kira waɗannan route ɗin suka bi suka shiga Senegal suka shiga can suka fitar nan suka tafi can har Central African Republic. Suka kawo arziki Kano wanda ba za su iya zuwa can ba su kasara a Kano su kai Arewa wanda aka zo da shi daga Arewa mai nisa a ɗauka daga nan a tafi da ita ma duniya. Saboda haka aka rufe waɗannan iyakoki. To 'yan Arewa idan aka raba Najeriya Faransa ne za ta ba ku yawo yanda kuka dama a wannan yankin da Faransa ta rufe ku. Barista ya faɗa nautical mile 200 nautical mile 60% na nautical miles wanda za a yi kasuwanci a duniya Faransa ke rike da shi a ruwan. To Arewa tana rike da shi a can ruwa tana rike da shi tunda suka yi petition in Africa suka duba wani irin arziki Africa ke da shi dame-dame suke bukata suka ɗauka. Duk duniya haka yake. Kai waye bai zaɓi matan da yake so ya aura ba? Waye ka tilasta masa ya aura wata mace? Saboda haka dole ne mu san me muke nema a irin project na Najeriya nan. Ko mu ɗauki mu ganin Professor Ali Mazuri bu mu yadda a zauna a ce ana wani rotation ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma ba shi a demokradiyya na Amurka ba shi a na Ingila ba shi a na sauran duniya. Wannan ƙididdiga na sake dawo kanta. Mutum miliyan 20 Ibo da ke Arewa a cikin miliyan 20 ɗin nan kashi 95 ba wanda bai yin wani abu.
Sana'a kenan?
Sana'a ba wani bai da sana'a da workshop da kasuwa da shago muna zaune muna kallo. A cikin miliyan 20 ɗin nan akwai inyamurai miliyan 2 waɗanda ke kara kaina kuma a kasuwancin su sai kifi a baga su sai tumatir su sai abin da za a siya su tafi da shi da dukiyansu su sai masara a jihanmu su siya abubuwan da aka noma su tafi da shi mutum miliyan 2 har yanzu bai musu ba. Mun ba da misali yanzu idan ka ɗauka gaba ɗaya kudancin Najeriya akwai estimated mutum miliyan 2 ne suke zirga-zirga a cikinsu ba kashi 5 masu gida muhalli ba su. suna zaune ne a dilapidated building, wato gidajen da aka rasa yanda za a yi da su. Na ba da misali, na yi magana tun daga kana tsallaka gada gidar Onisha. Kana tsallaka gadar Onisha za ka tarar da Uli, za ka tarar da Umbiji, in ka ga dama ka bi ta Olu, ka bi ta Unkware, in ka bi ta Unkware ka je ta Angana, in ka je ta Angana ka dawo ta Owerri, ka dawo in ka dauko dai the same way za ka dawo Imbidin, ka shiga Uguta, ka je Eboma, ka je Uguguala, ka je Umucimma, ka je Umuhamara, ka tafi duk inda za ka tafi a kasar Inyamurai, duk wanda ka gane shi ya baka haushi ba haushi, ba haushin da ke can shin ba haushin arewa da mutumin arewa yana tuna su. A nan ne na koyi wasu abubuwa da dama. Shin yaya za ka ɗauki Okada ka je inda za ka kashe ka? Shin yaya za ka ɗauki yankan Kumba ka je inda za ka kashe ka? Yanzu duk mutum miliyan 20 na Kano ba za ka yankan Kumba ka gama a wurin ba misali? Saboda haka kuma muna yin judgment, muna yi wato hukunce-hukunce ba daidai ba wasu lokaci game da zamantakewar Najeriya nan. Irin mu da muka zauna, muka kuma zauna da manyansu. Ni na zauna da Otto Nzarebe a gidansa Heaven on Earth. Mun yi gaddama da shi, yana kokarin ya zagi mutanen arewa a gabana. Na ce kai ranka ya rade, kai abokinsu ne. Ni kuma Bature ya ce mun nuna mun abokinka in faɗi ko kai waye. Sai nan da na ce mun kai ka zama Hausa na Deko ko a lokacin ana tsananin na Deko din nan. To har na baggare yana kira na Hausa na Deko saboda lokacin da ya magana ban ji tsoron ina yankin da zai iya sa a buge ni ba. Saboda haka amma mutanen arewa sun zama matsorata kawai. Saboda haka ne ake kashe mu. Mu daina zargin Inyamurai, mu ne matsorata. Mu ne muka rasa koyar da yaranmu yaya ne aka ce mu zauna da mutane ai waɗanda suke cikin Najeriya a yau. Idan ka auna wanda ya fi kaskanta, wanda ya zuba ma Najeriya jari bai ci ribanta ba, babu kaman mutumin arewa. Kuma dalilai da dama kaman na kasuwancin nan da aka yi magana. Kasuwancin nan za ki iska cewa dole ne sai an yi kasuwancin kamar da ke magana, to ba dole ba ne. Na fitar da shawara ƙididdiga na ce don Allah don Annabi masu zuba jari, ɗangota ka zuba jari a yi tumatur ya ƙi yiwuwa a Kano. Shin ɗangote da 'yan kasuwa da abokanka ba za ku zuba jari ku yi international abattoir ba a arewa? Ba naman da zai wuce? Kuma in dai ɗangote za ka iya yin titi daga Abajana ka ɗauke shi har ƙasan Yarbawa na Kankare, to ya ku ba za ku iya haɗuwa ku kira masu zuba jari da gwamnati a yi titin jirgin ƙasa wanda gwamnati na yin nata ko kuma ku yi naku? Menene tarihin jirgin ƙasa Amerika? Waɗanda ke rike da Amurka a yau su ne suka zuba jari akan titunan jiragen ƙasar Amurka. 'Yan kasuwa ne, ba gwamnati ba ne, kuma suka samu abin da suke yin kasuwanci a yau suka zama masu kuɗin duniya saboda dole a yi safara na kasuwanci. A wannan nake so in kira hankalin malamanmu da 'yan bokonmu da 'yan siyasanmu cewa duk wani kiran da muke cewa 'yan Inyamurai su je na assembly, wallahi duk mu muna ɓata ma kanmu lokaci ne. A ganina akwai abubuwan da idan muka yi su, mu kira conference mana mu tattauna Najeriyan tukuna kafin mu je National Assembly din. Mu ma dukkanmu mu taru mana 'yan siyasa. Saboda haka ba za ka je National Assembly ba sai ka kira conference. Conference din don wanda yake ji da shi a arewa. Saboda kan mu rufe kofa da ɓarawo na gaya tun farko, kira ƙabilolin da ke faɗin arewacin Najeriya da sarakunansu, za mu yi conference a kan zaman Najeriya. Wannan zai isar da saƙo mai girma. Na gode.
Okay, shi mai girma injiniya Kailani, sai komishina, sai George, sai sauran mutane. Sannan duk wanda ma baya jin Hausa zai iya magana da Turanci.
Yaran da yake ji, Professor.
To shikenan, bari mu koma injiniya.
Jama'a assalamu alaikum. Na ji daɗin wannan taro da VOA ta haɗa yau. Me nasara nakan so duk inda ake taro in ganka wajen. Saboda I'm always happy kana da duk wani abin da lota tanada akan zamantakewa na jama'a. First time ne nake ganin Nasura, amma dai na ga activities din da suka yi a Katsina kwanakin baya, kuma mun mara muku baya. Saboda in ba mu yi haka ba, haka arewan za ta yi ta tafiya ba makawa. Hajiya, alhamdulillah, yau nake ganinki, kuma I've been reading all most of your articles. Sannan a Kano na tashi a makwarari, tun muna yara, tun muna hawan dokin kara. So mun san abubuwan da ke faruwa a Kano. Wato a gurguje, Alhaji Shehu ya yi bayani. Bayanan da ya yi, alhamdulillah, muna ta yin su, amma mu mutanen arewa ba ma son juna. Ba ma son juna. Yanzu ku duba wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. In kuka duba ministoci da appointment ɗin da aka ba MD da directors Shi yasa waɗannan 'yan kudu suke cewa akwai marginalization, sun manta cewa a lokacin Obasanjo da lokacin shi Jonathan haka aka yi a ƙasar nan. Amma sun taimaka ma juna, yanzu mutanenmu suna offices ɗin nan sun zama dodo. Ba za ka iya shiga offices ɗinsu su yi maka wani abu ba. Shi yasa muka yi taro shekaran jiya Presidential Support Committee, muka ce za mu zo mu ɗaga kowane minista, kowane governor, me ka yi ma mutanenmu na Arewa.
Da wannan tambaya ta injiniya Kailani Muhammad muka zo ƙarshen wannan shiri na yau. A madadin ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Awwalu Salihu da suka ɗauki shirin a faifai, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri. Ku huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
A yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar Asokoro, inda muka zo zauren wata mata, mini goodness fruit, wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana, amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi. Gata nan bari mu zanta da ita. Ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki?
Assalamu alaikum, sunana Goodness, my goodness fruit juice salad and bar. Muna kan markade su fruit, duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su, kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha.
To kaman ke daga wace gari, yar asalin wace jiha ce a Nigeria?
Ni yar Plateau.
Jihar Plateau. A ina a jihar Plateau?
Niyar Lantance.
Ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari?
Shekara na 6 yanzu da wannan business.
Shekaran ki 6. Shin kin yi karatun boko?
Na yi karatun boko.
Kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko?
Ba kare secondary school ne kawai. Amma na yi karatu akan fruit sosai, kuma na je course na shi, na san fruit in and out, me yake ci, wanda ba kyau, wanda ba kyau a hada, da wanda kuma yana da kyau a hada, ibada amfani a cikin jiki, duka na karanta su.
To kaman me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau, kuma yana da kyau a jiki, kuma yana da amfani sosai. Shine na shiga business din. Kuma ba business kaɗai ba, muna so mu gan lafiyar mutane, kuma yanda mutane da yawa suna so su ci, ba su san yanda suke yi ba, suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awan zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi? Ka bar challantan kika taho nan Abuja.
Zuwa na Abuja ba don business din ba. Na zo ni ina zama Abuja, amma nan aka koya min aikin, shine na zauna nan nayi, amma da lokaci za mu kai shi Harlantan.
To wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja, za a ce rayuwa ce mai tsada, akwai wahala. Kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Lantan din, baki yi wannan sana'a, ko kina ga anan ya fiye miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu gabaki ɗaya abubuwan kasuwan ba su da sauki. Muna da yi ne kawai, Allah dai zai taimake mu. Da ba haka ba, amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1,000, yanzu ana neman 10,000 ne ka mun kayi su da su. So ba sauki, kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kaman a ce jarinki haka na wannan kasuwanci kaman ya kai nawa?
Kaman wannan jari na duka hada da mashin din, ba wai wani kudin mai yawa ba, amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman ciniki nawa haka?
Da kam a rana muka yi kai 70,050, amma yanzu muna da lallaba ne 25, 30, 40, ya depend yanda muka samu. Amma mun samu aiki, mu fita mu je wuje mu aiki, ko mun samu masu zuwa koyan karatu, shine muke samu up to 150, 200.
To Abuja za ki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa, kaman za ki ga kudin sufuri na mota da kuma haya. Kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwai.
A anguwar Jikwai?
Yes, a Jikwai First Street. Kuma haya akwai dan sauki, wahalar mota ne yanzu. Daga Jikwai da muna shiga naira 100, yanzu muna kashe 500-600, tafiya da dawowa 1-2.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan masu dan saukin gida. 150,000-250,000, yeah, depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Maganar zango ne.
Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.